بسم الله العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد مسوس ورمو تكلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم دا ساكي كسنتو أترى دكوتة تشوني سابا شرنا فتوين رحمة شرن ديكي باكو داما دوم أيكو لتنبوي يوكو ولندس كشافي أديني دا يوازوا كمارن دومن سامو مفتاح كما أنا إياكم دا ساكو لنتنبوي تاتشوني نشريني tayar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703 6 0414 55 ko kuma cikin adireshin email na fatoyrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyrahma dake dandalin sada zumunta na Facebook. Ta yau dai muna Lahadi ne 15 ga watan Jumada fani na shekara ta 1444 bayan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda yazo daidai da 8 ga watan Janairu na shekara ta 2023 kuma kamar kullun lokaci muna tare da shi malamin namu al-professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalli MOOYN babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Barau da Kinan Kano wanda ke bamu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni kuma sunana Anas Idris Sassan wanda nake kasancewa tare da ku a cikin shirin sai ku yi kan kallon sai assalamu alaikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Da yau kai sai zamu shiga cikin tambayoyin naku inda mallan tambaya ta farko da ta zo daga mai sauraron mu yana cewa shin iyaye waɗanda ba musulmi ba suna da haƙi wajen aurar da ƴansu mace wacce ta musulunta?
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in. Bayan haka ƴan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Idan mace ta musulunta iyayenta ba su zama musulmi ba kuma babu wasu daga cikin dangin uba da suke musulmi wanda za su iya mata walici, to walicinta yana komawa zuwa ga shugaba na musulmi da yake da shugabanci cikin musulmi, shi zai mata wilaya. Ba a ba mu wanda ba musulmi ba walicin auren wacce take musulma in akwai cikin dangin mahaifanta ko wani dan uwanta wanda yake musulmi, shikenan sai ya mata walici. Amma in babu, don to duk ɓangaren ta duka ba musulmi, to shikenan sai shugaba na musulmi ko mai gari, sarki ko wakilinsa, hakimi ko wakilinsa, dagaci za su iya walittaka su ɗaura mata aure da wanda zai aure ta amma ba wanda ba musulmi ba. Allah ya ce wa dan ja Allahu kafirina alal mu'minina sabila. Allah bai zai sanya wa waɗanda suke kafirai iko shugabanci akan musulmi ba. Ana ita ce ka'ida, wilaya ta kan kasance ga waɗanda suke musulmi.
To sai mai tambaya daga bai ke malam, shin ya halasta iyaye su bayar wa mutane, wato su bai wa mutane biyu ko sama da haka izinin neman ƴarsu?
Ka'ida, idan wani ya ga wata yana so zai nemi izinin su, yana son ƴar su, musu ba shi dama ya je ya ga sun fahimci juna, tana son shi, yana son ta, ta yi mishi, ya yi mata, ko ba ya dacewa wani kuma a ba shi dama shi ma ya zo ya nemi aurenta. Musulunci ya hana wala yaqru ala khidmati akhi, wuce kada mumini ya yi nemi aure akan neman auren ɗan uwansa. Khidba kuma su ce ka nemi aure bayan ɗan uwanka ya riga ya nemi an samu rukuni. Rukuni shi ne an samu yarda daga ɓangaren iyaye da kuma ita kanta wanda za a aura da shi wanda zai aure ta, sun riga sun fahimci juna, iyaye sun san maganar. Wanda ba ya halatta kuma wani ya shigo da wacin neman aure, don haka ba daidai ba ne iyaye irin wannan yanayi su ba wani dama. Ta yiwu wani ya je ya ce na su ce ku je ko ka je fahimci juna, ba su fahimta ba, wani ma ya zo a ce su je su fahimci juna, wannan babu laifi. Amma a lokaci ɗaya a ba mu wannan a ba mu wannan, to kaga akwai nuna wa irin cewa ta yi ta zari, ta yi ta ruwan ido, wanda kuma wannan zai iya jawo wa ta yi zaɓin tuwon dare.
Sai mai tambaya daga da yake cewa malam, ya halatta mutum ya yi walima domin an yi masa wani ƙarin girma ko kuma ya dan ya samu wata ni'ima?
To kalmar walima asali tana nufin ta'amul urs, an ɗaura aure, an tare, sai a kira abokan arziki a ci abinci, wannan ita ce asali kalmar walima. kamar mu a Hausance dukkan wani abincin da za a yi saboda nuna murna ko farin ciki na wani abu da ya faru muna kira shi walima ma ba wai tace kalmar walima da larabci ba so tunda da Hausa yake magana yana nufin abincin da za a ci saboda murnar an samu wani karin girma ko wani ci gaba a rayuwa wannan babu komai yana da cikin mu'amala ta mutane wanda musulunci bai mata kaidi ba la iyaka kawai abinda zai gudana yanzu to an yi shi ba tare da an shigo da wani abu na sabon Allah
to sai ne ke tamala menene hukuncin yaron da ya auni gero ko dawa na gidansu ya sayar domin wani uzuri nasa
ba daidai bane yaro a bar shi yana haka ko da karami ne bai balaga ba wallantana wanda yake balagaggi ya rika daukan wani abu daga gidansu yana sayarwa saboda bukatarsa domin wannan wani tarbiya ce zai sa shi ya koyi haka duk inda ma ya je in bukata ta tashi yana iya sa wani abu ya dauki abin da ba nashi ba saboda haka yaro in an ga yana wannan to ai kokari a ga an dakatar da shi an hana shi kada a nuna cewa ai kayan gidansu ne ya dauka babu komai in yaro karami ne to wata tarbiya ce ake bashi da za ta cuce shi nan gaba in kuma babba ne balagagge mai hankali kaga sata kenan ya koyi ya je inda aka aje abu ya dauka ba tare da sani ba je bukatarsa saboda haka baya dacewa baya halatta a bar yaro ci gaba da irin wannan domin ana bashi mummunar tarbiya
to sai wanda mai tambayar shi kuma yake cewa mallam menene hukuncin ragowar kayan da aka wakilta mutum ya raba mutane karkashin wani tsari da aka masa sharadin kada ya maido da kaya yace a dokar aikin idan ya maido da ragowar kaya za a kaddara gazawarsa ta fuskar kasacin madadin da aka bashi domin ya rabar kuma yace zai iya janyo masa matsala wurin biyan sa haƙƙin sa alali kuma masu ba da kiyasin mutanen da za a raba wa kayan ne ko kuma wanda za su amfana da kayan ne suka yi kuskure wajen lissafi
to gaskiya tambayar tashi bata fito ba idan mabukata zaka bawa ya aka yi har kayan suka yi raguwa su babu bukatan ne ko ku an ce kakka ba su wuce haka ya kai kiyasi misali kaya ne aka baka zaka raba zaka ba mutum 100 sai ka zai ka ba 100 yayi saura ba sai ka ba 110 ba ba laifi bane har an samu kari da mutum 10 in ma so ake a cikin rahot din ka kai wuce rubutun 100 cikin rubutun 100 din amma dai kayan da mutum 110 ma suka amfana da shi babu wani abu a ciki so menene zai sa ka shiga matsala har ka da kaya ban dai gane ta ina abin zai zama matsala ba indai har da yau cewa akai ma ya kasa an ce gashi na mutum 100 ne sai ka je mutum 90 kawai ka iya bawa ya kasa kaiwa to kaga wannan wani abu ne da za a yi fahimta ya kaya zai iya kasa kaiwa amma kaya a baka shi dan ka raba mabukata kuma ka ce har yayi ragowa kuma zaka shiga matsala in kada da shi saboda babu bukatun da za a bawa wannan da mabukatan da aka ce ka bawa in har ma an ce iya su kawai ake so ka ba sai ka kara musu ba har yadda zai ba za ka dada abin ya zama matsala mutum da dai kayan nan na bukata ne kuma bukata ka bawa ban dai fahimci ina tambayar tashi ta dusa ba gaskiya
to sai wannan shi kuma yake cewa mallam ya hukuncin wanda aka dora shi a gurbin wani mamaci a wajen aiki da sunan mamacin shin ya lalace tunan albashin
ba daidai bane in mutum ya rasu akwai dokoki da ake da su da ka'idoji da ake bi da wanda ya rasu dar masa da haƙƙin sa a cire sunan sa ya zanto wannan mamaci ne amma a rufa a kawo wani a dora shi akan wannan suna dukkan wani benefit da shi wancan yake dauka ko tsohon ma'aikaci ne shi wannan ci gaba da daukan sa wannan ai ya sabawa dokar aiki ya sabawa hankali ya sabawa tunani ya sabawa shari'a to da zai zo karbar abinda bai cancanci shi ba aiki an sani matakai mataki ake bi tsohon ma'aikaci ba zai zama daidai da sabo ba idan wannan marigayi yayi aiki har ya kai wani level na aiki wannan shi kuma fresh a zo dauko shi a dora shi ci gaba da cin gajiyar wani wanda ya wahala wannan ba daidai bane saboda kan ya karbi wannan kudi da irin wannan sifa ya karbi haramun ya wajabe mai da abin da ya karba ya kuma sauka daga wannan aiki
to sai ne ke cewa mallan shin ya halatta mutum yayi ƙaryar rashin lafiya domin ƙarya halacci wato bautar kasa da ake yi lura da irin abubuwan da suke faruwa na rashin tarbiya a wasu sansanonin
gamata yi in ya je ya ga abubuwan da suke saban Allah ne kuma ba zai iya kare kansa daga ciki ba yayi hanyar da zai ya fidda kansa amma kai ya ƙarya daga farko ya ce zai faru tunda yanzu shi mai wannan magana bai taɓa zuwa ba da abin da yake yake fada labari da aka bashi to kuma ba daidai ne zama ko ina ake sansanin bautar kasar ake yin laifukan ba ta yi akwai inda ba haka bane so kada ya hukunci har ya nemi ya ƙarya ya zama kansa haka haka ko amma sai ya yi ƙarya na cire kansa saboda sai ya bari aka tura shi inda aka tura shi sai ya je ya ga ana sa shi abin da yake saban Allah ne ba ya da hanyar da zai kwaci kansa sai ta hanyar irin yadda Annabi Ibrahim ya ce ni saqim shi ma ya fi wata hanyar da zai kwaci kansa daga saban Allah wannan bai laifi ba amma tun a karan farko ya hukunci cewa za a yi mun kaza bare in ƙarya wannan ba haka ya dace ba
to sai nake cewa mallan tambaye shi tace ko ya halatta mutum ya tsaya a gaban liman a matsayin satara
eh yana yin satara da mutum Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah a ɗakin sa Aisha radiyallahu ta'ala anha tana kwanci ta gicciya a gaban sa tana kwanci a gaban sa daidai kafafuwanta to in ya zo sujjada ya ture kafarta ya sujjada in ya dago ta mayar in ya kuma zai sujjada ya ture kafarta to babu laifi a yi sujjada ya sutura da mutum
to ne take cewa mallam ta kasance tana shayarwa to wani lokaci sai ta ga jini ya dugo mata daga nan ko ba zai sake ba sai dai wato sai ya kara daukan wasu sadattuka sanan ya kara dubuwa shin take neman karin bayani game da sallumenta irin wannan yanayin
zai yi duk wani jini da ya dawo bayan jinin nifasi zai iya yiwa jinin al'ada ne saboda haka in har ya zo sai bai dawo normal yadda yake mata ba saboda da san da ya ta gani za ta bari sai ya tafi sai ta yi wanka ta ci gaba da ibada in ya dace dakata da ibadarsa
to sai sakon wannan shi kuma yake tambayar cewa mallam shin Luqman annabi ne ko kuma salihin bawa kuma ina ya rayu
to Luqman Allah subhanahu wataala ya ambace shi a cikin Al-Qur'ani suratul Luqman surar shi ta dauka Allah subhanahu wataala bai ambace shi da sifar ta annabci ba ba a ce annabi bane ba a ce masa wahayi ba ba a ce an aike shi zuwa ga wasu ba Allah da ya ce walaqad ataina Luqman al-hikmata an shukur lillah Allah ya ba wa Luqman hikima sannan kuma aka kawo mana kissar yadda yake yi wa dan sa wa'azi idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun 'azim to sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace shi da sifar bawa salihi ko baka ji abin da al-abdu salihu bai ce da shi al-abdu nabiyyu ba ko nabiyullahi Luqman bai kira shi da annabin Allah ba shi yasa da yawa daga cikin malaman tafsiri da malaman tarihi suke cewa wani bawan Allah ne mai hikima da Allah ya bashi hikima wato ya bashi fasahar zance da maganganu irin na hikima na zurfin tunani da jan hankali da sauran abubuwa irin wannan so wannan ita ce tafi wato magana tafi karfi cikin maganganun malamai cewa abdul ne salih kuma haka annabi al-abdus salih sannan kuma Allah subhanahu wataala bai ambace shi da annabci ba da yawa daga cikin malamai kan wannan suke akwai kadan daga cikin malamai da suka tafi akan annabi ne saboda an ce walaqad ataina Luqman al-hikmata kace al-hikma al-Qur'ani gurare da yawa Allah ya ambaci hikima da nufin annabta so haka annabta ake nufi amma dai maganar shi bawa ne mai hikima salihi wannan ita ce tafi karfi sannan kuma a ina ya rayu akwai maganganu daban-daban wasu sun ce ya rayu zamanin annabi Dawud kuma wasu suka ce da yake ga dan uwan Annabi Ayyub ko kuma dan khalasa ne dan ibnu ukhti Ayyub ko kuma ibnu khalatihi dan yar uwar Annabi Ayyub ko kuma dan yar uwar khalasa wato idnassa saboda kaga wannan yana nuna cewa ya rayu a garuruwan Banu Isra'ila saboda zamanin Annabi Dawud kaga cikin garuruwan Banu Isra'ila kenan ya rayu wasu su ce ya rayu a biladin Nuba can wannan arewacin kasar Sudan saboda ka suke cewa bawa ne bakar fata ne wasu su ce ya rayu a kabarin sa yana Iraki akwai dai maganganu da dama da ake ta fada wanda babu wani abu da ya tabbatacce da ya nuna cewa ga inda ya rayu amma dai masu magana cewa ya rayu a zamanin a cikin kasar garuruwan gwanu Isra'ila su suka fi yawa
to sai mai tambaya daga yake cewa mallan shin ya halatta in wani ya fara kiran sallah da baladanin masallaci ba sai ladanin ya kara so a bashi abin magana ya dora daga inda wancan ya fara
in har wani ya fara ya kara shi ba magana in ya kara so ya makara wani ya fara kiran sallah sai ya kara shi amma a ce an fara kiran sallah dan ladan ya zo a bashi abin magana ya kara shi wannan ba daidai bane ta yiwu ya fara kiran sallah wani uzuri ya hana shi kammala kiran sallah ko muryarsa ta shaki ko wani abu ya bujiro masa na larurar dan adam zai iya hakuri ya gama kiran sallah ba wani na iya kammalawa babu komai amma haka kawai saboda ladan ya yi latti an fara kiran sallah in je tsakiya kawai da ya shigo sai a bashi loudspeaker ya kara shi wannan akwai zafin kai da yawa a cikin kila ladan din yake da fada baya son wani ya kira sallah in dai ba shi ba haka aka fara kiran sallah da aka ganshi aka kasa kammala aka bashi wanda kun ba haka ya dace ba sai a gama kiran sallah ne so in an tashi kamar a bashi yayi gamar sa babu komai
to sai wani yake cewa mallan shin menene hukuncin sanya hula a musulunci sannan wace irin farlaci da lada ga masu sanya hulan za su samu
hula sutura ce kamar kowace sutura wai ya ce ka sa sutura kuma sai ya ce me ladanka sutura wani ni'ima ce daga cikin ni'imomin da Allah ya yi wa mutum kamata in ka samu wannan ni'imar kai wa Allah godiya Allah ya baka abinda zaka rufe jikinka ya baka abinda zaka rufe kanka saboda kura saboda zafin rana sannan kuma kamala ce ita kanta hula da yawa da zaka ga cewa da wahala kaga sha'ab wato wasu al'umma ta musulmi ga ba sa sa hula ko kaga wanda ba sa sa hula to daga baya suka cire ba wai haka tun farko suke ba so hula tana daga cikin kamala amma ba wai an kasa hula ga wani lada da za a faɗa maka na mai sa hula ba ce ga ladan da za a ba mutum da ya san riga ko ya sa wando ga ladansa ita ma hula ga ladanta wannan ba haka bane
to sai wannan mai tambayar shi kuma yake cewa mallam menene hukuncin wanda yake aron kuɗin da aka bashi ajiya ko wani makaranta ya amfani da su idan ya samu ya maida ko kuma idan an yi masa albashi ya mayar da kuɗin da ya dauka
asali in aka baka ajiya to ka ajiye abinda aka baka ajiya har lokacin da za a nema ka mayar da shi wannan ita ce amana da Allah yake cewa inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha Allah yana umurtar ku ku mayar da amana zuwa ga masu ita in baka amana to ka ajiye amanar nan ka mayar masa dan haka ba a taba masa dukiyarsa sai da izininsa in ya baka ajiya ka taba masa ba da izininsa ba in kasuwanci juya kuɗin kai to dole ka dawo masa da kuɗin domin ya halatta maka abin da ya cancanta ya baka da cikin kuɗinsa domin kuɗinsa shi ya haifar da abin ya baka kuɗi sai ka je ka shiga da shi kasuwa kai ciniki kai waye ka ci riba to in ka tashi na kuɗin da naka ba naka bane na wani ne ka dauka ka juya ba tare da izininsa ba dole ka dawo da shi ka ce to ga ribar da muka samu a kuɗin da ka bani ajiya na juya shi amma ga riba ya so shi kuma ya ga me ya kamata ya bar maka a cikin wannan ribar in kuma ya ce je ka riƙe ya bar maka shikenan ya zama halalinka amma al'asulu shi ne ba a taɓa abin amana sai da izinin wanda ya bayar da ita ajiya ta haka ne ake shiga rikici sosai amma mutum ajiya ya je ya juya abin wajen juyawa kuma abin ya juye saboda ka karshe ya zo ta rigima ana ta cewa ina abin nan da aka baka yana dan banin sati daya abin da har yana nan ka dauko ka bayar mana dan banin kwana biyu a dan banin kwana uku abu ya zama rikici karshe ma haka ga an kai ga shiga kotu alaka kuma ta lalace da yana daukan kamitaccensa kuma yanzu ya dawo yana ganin ka mahaici macuci to shari'a tana kange dukkan wani abin da zai kawo rashin jituwa tsakanin musulmi da uwansa musulmi
sai wani shigo yake cewa mallan kasuwanci ne suke da wani amma kuma shi ne yake zuwa siyan kaya yana iya yin kwana hudu a can kafin ya dawo daga siyan kayan saboda nisan garin ya ce akan hada masa kudin kayansa da na abinci da kuma kudin mota ya ce lokacin kudin abincin suna raguwa lokacin kuma sai ma ya shiga cikin nasa kudin ya cika shin idan kudin sun ragu zai rike ne ko kuwa hakkin mai dukiyar ne sai ya maida masa.
Idan har shi ya bawa dan ya ci abinci, ya mallaka masa kudin ne. Saboda ka in ya ci abinci da yawa, in ya ci kadan, in ya rage, in bai rage ba, wannan dai kudin sa ne. An riga an bashi wannan naka ne dan masrufin ka na yau da gobe. Tana yiwa ya je ya ci mai tsada kudin yake kadan, kaga dole ya ci kudin sa. Tana yiwa ya ci mai arha, tana yiwa ya tare wasu lokuta ma bai ci ba. Kaga dai duk wani abu ne da yake koma ga kansa. So ba za a ce in yayi saura sai ya dawo da su ko in yayi kasa sai ya dawo an cika masa mutukar dai da tawayar dassa da amincewar sa aka yi lissafi aka ga cewa tafiyar nan taka zaka buƙaci kaza da kaza da kaza kana buƙatar masauki kana buƙatar kudin zurga zurga kana buƙatar abinci aka dunkule aka baka ka karba to shikenan yadda kuma ka sarrafa abun ya rage naka ka sarrafa shi yadda zai saura ko zai zai kadan wannan da ya rage naka ba a cewa in yayi saura sai ka dawo da shi ko in ya kai ciko sai ka dawo sun cika maka abinda abin nan asali mu mudaraba idan mutum yana juya dukiya to abinda zai ci ya sha gurgurdan al'ada al'adanci bil ma'ruf ba da almubazzaranci ba ba da keta ba to ba a lissafa shi ma cikin abin nan yana da damar ya ci ya sha a cikin wannan dukiyar da yake juyawa aka ba mutum dukiya ka ce juya ba amma kai ya ci kai shi amma mutum ya mayar da ita kuma ita ce duka bukatun gidansa da ƴaƴansa da matansa kamar yadda wasu ce an ba su dukiya to duk bukatar sa zai a ciki to kuma haka ne ya zanto dukiyar sa ce na za a samu wata riba babu abin da za a samu amma cikin tafiyar sa ya tafiya zai ci abinci zai hau mota zai samu gurin kwana zai biya kudin gurin kwana a bisa al'ada irin sa mai karfin sa ga irin gurin da ya kamata ya kama zai je kama wani hotel 5 star ba ya ga cewa ai an ce duk abin da yayi ba wani abu to kaga wani ya zama albanzaranci to wani a bisa al'ada haka ake a mudaraba to in ya zanto ma tun farko ma shi ne kudin ma yana ware wasu kudade ya baka ya ce gashi na amfanin ka ne ka karba akan ka yadda shikenan ya zama naka wannan dukiyar da abinda kai da ita ganin daman ka ne
to sun yake cewa mallai idan mutum yana tashi daga wajen aikin sa ko kuma yana makara amma kuma yana aikin yadda ya kamata shin ya hukuncin hakan zai shiga cikin tauye mudu
to wannan shi yake wato auna kansa yace yana yin yadda ya kamata shi ba mai bashi aikin shi yace yana kana yin yadda ya kamata ba ka'ida in aka ce ga lokacin da ake so ka zo kuma ana so ka bar gurin nan lokaci kaza aka baka wannan kai yadda haka to bai kamata ka zuwa ko ka ta makara ko ka tashi kafin lokacin ba ka ce ai ina yin aiki na yadda ya kamata mi cewa ina aiki na da kamata kake assessing din kanka kai kake auna aikin naka don haka kai kake ba kanka credit to in kaga haka ne kowa ma sai yayi abin da yace ai ina yin aiki na yadda ya kamata waye ga maka cewa da watakila ka bada cikakken lokacin aikin ba zai wuce wanda kake yi ba kila inda ka bada cikakken lokacin daga farko zuwa ƙarshe aikin zai wuce wanda kai yanzu kake ganin ya kamata saboda ka in dai ba shi wanda ya baka aikin bane shine yasa hale maka cewa kana iya latti kana iya tashi kafin lokaci in shi ya maka wannan to dama aikin sa ne kana da yana da damar ya maka wannan amma ba haka ba ba za ka kai ka rika yi wa kanka wato taqyim ba kana assessing din kanka cewa nayi kaza nayi yadda ya dace wannan da'awa ce ta baka kuma za a iya samun sabani tsakanin ka da wanda ya baka aikin cewa kai ba kai masa yadda ya dace ba ko kuma da ma zai ce yayi masa watakila da kai cikakken lokaci da an samu watakila fiye da haka yadda ka samu
to sai ga tamalan kaya ne irin su t-shirt aka samar domin arabawa abokan ciniki da kuma ma'aikata yace amma wajen rabon sai sukan fifita kansu zuwa matsayin su na ma'aikatan shine ke cewa shin ya halatta ya amfani da irin wannan kayan ko kuma ya raba wasu daban
halatta ya nuna fifiko akan in zai ce fifita kai ma'ana yana son kai yana ba wa kansa fiye da haƙƙinsa idan kowa daga cikin ma'aikatan an ce ga abin da za a bar shi kai ma kuma aka ce ga naka to bai halatta kuma kai ka fifita kanka da wani abu ba in kai haka to kai zalunci saboda sai ka mayar da abin ga masu haƙƙin ga waɗanda ya kamata ka mayar ba kai kai amfani da abin ba
to sai shi ko ne yake cewa mallam tambayar sa ita ce mutum ne ya karbi account number din sa domin tallafi da za a bayar, amma sai ya ce masa idan kudin suka shigo sai ya kawo masa ya dauki nashi sannan ya bashi nasa, tare da cewar hakan ya san cewar ba haka tsarin yake ba. To ya halatta idan aka turo masa shi aka kudin a cikin account din sai ya ce masa kudin ba su kai haka ba, ko kuma ya ce ma ba a turo masa ba gaba daya.
To ina ji mun taba magana akan wannan, wato yana daga cikin lalacewar kasar tamu, ta yadda zaka ga abu an gwamnati ta fito da wani abu na tallafi na taimako, an yi masa tsarin da kowa ya kamata in ya bi wannan tsarin ya amfana, sai kaga an karkatar da abu, an canza masa kama wasu su mai da abin hanyar kawai azurta kansu ba hanyar taimakon mutane ba. Kudin da aka ware don a taimaki mutane sai mutum ya je ya tattaro account na mutane daban-daban da sunan wanda za a taimaka, amma kuma sai ya wajewa da su cewa duk sanda aka sa kudin za su kawo masa kaso kaza su su rike kaza. Kaga wannan shi wato abu ne wanda shi a karan kansa ya san cewa ba haka abin yake a hukumance ba. A hukumance wanda aka bawa account din daman shi aka yi nufin a bawa nashi ne, kuma yawanci ma za ka ga bashi ne ai, yanzu kamar wannan da yake magana duk bashi ne daga baya, kuma a zo ana cewa ai gwashin gwamnati ne, in ka ci ma ka ci banza ba za a biya ba, saboda magana za ta wuce. Indai ba wata gwamnati ce ta ce da ya fi ba, indai wannan bashin sunan shi bashi a lahira sunan shi bashi, idan wata gwamnati ce ta zo ta ce to duk wanda muka ba gwamnati ta ba bashi a lokaci kaza mun yafe masa, to shikenan dama ita gwamnati ke da damar sa bayar kuma ita ke damar ta yafe, wannan ya yafu. Amma in ba gwamnati ce ta yafe ba, kawai dai irin abin nan ne na a karya doka kuma a yi shiru a tafi haka, to in an tafi haka a duniya a lahira ba zai tafi haka ba. Saboda kana nan cikin wanda ka baka bashi ka kibiya, kuma ka je lahira bashi ne na al'umma, dukiya ce ta malul am ne, zaka je can ba maganar ka je ka roki wani ma ya ce ya yafe, Allah zai maka hisabi akan wannan, dan dukiyar Allah ce zai maka hisabi akan ta. Sauran ka ba daidai ba ne wani ya zo ce zan karbi account ɗinka in an sa ka ba ni wani kaso a ciki, sannan kuma kai yanzu kake magana cewa in an sa ko ka ce kaɗan aka sa ko ka ce ba a sa ba, shi ma duk ba daidai ba ne. A lokacin da aka yi ba daidai ba, kakai ma ka yi wani abu ba daidai ba, ka yi ƙarya saboda kawai wani da yake nufin zai yi barna tun farko, ko dai ka nuna tun farko baka yadda ba cewa in dai aka sa a cikin asusuna an bani bashi ne, ya za a bani bashi in baka kakkashe, kuma ni a lahira a tashi ne cikin waɗanda ake bi bashi, saboda me sai ka ƙi yadda in ya so ya je can ya yi da wani wanda za su kwabewa a can gaba, amma ka yadda a baka ka bashi kuma daga baya ka zo ka yi ƙarya ka ce ba a baka ba, kaga shi kansa wannan hanya ce ta wato ba hanya ce ta kawo gyara ba, don farko ka nuna masa ba daidai yake yi ba, ko kuma an baka ɗin ka gaya masa cewa an bani amma kuɗi kaza aka bani a cikin account ɗin, kuma kuɗin nan bashi ne aka bani, ni ake buƙatar in biya bashin nan ba kai ba, saboda haka ba zai yi in baka ba. Shi kansa ba ta wata hanya da zai iya karɓo wannan kuɗi a wajenka, a shar'ance ba yadda zai karɓi kuɗi a wajenka, illa iyaka dai ce to ka taka da shi ta ƙare nan gaba ba zai ƙara taimakon ka ba, yanda sunan taimako zai yi maka tare da cewa kuma kansa yake yi wa ba kai ba, in bai samu account ɗin da zai wannan harƙallan ba ai kaga shi ma ya rasa, saboda haka kansa yake yi amma zai kira abin taimaka maka.
Sai sako wanda yake cewa malam shi ne aka bashi gadi, to idan lokacin sallah yayi akwai waɗanda suke karɓar sa, to yanzu kuma babu ma mai karɓar, har ma baya samun yin sallar juma'a, to da kuma sauran sallolin sama a gida yake, yanzu shi ne yake tambaye malam menene hukuncin wannan aikin da yake yi.
Wannan aikin ba yi da kyau, ba aiki ne na musulmi ba, duk aikin da zai hana ka sallah zai hana ka alaka da ubangijinka, zai hana ka wani farali wani rukuni daga cikin rukunin musulunci, wannan ba aiki ba ne. Aikin da zai raba ka da Allah, raba ka da addininka, ta nan za ka nemi arzikin da za ka ci ka yi bakinka, wannan haramun ne ka ci gaba da yin wannan aikin, kuma haɗari ne a rayuwarka, ce sallolinka sai dai ka haɗa kai a gida ba za baka ka tafi sallah ba. Da yawa akan samu irin wanda suke fita ƙasashen Turai neman abin da za su kai bakinsu, saboda sun kasa haƙuri su zauna a cikin ƙasashensu suna san su yi wata rayuwa da ta wuce wanda in kasashen suke sai su haura su tafi kasashen Turai in suka je can a ba su wasu ayyuka na bauta wasu kaskantattun ayyuka kuma na bauta wanda za a hana musu hatta bautar Allah wato a duniyar ba su samu wani abin kirki ba sannan kuma lahirar ta su ma da suke dan takama da ita ita ma an yi datse musu ita sai ga an dauki mutum aiki amma ba shi da ikon ya zaube ya samu guri ya raka abi ko da zai saci jiki sai dai yaje yana tsorace a cikin gaggawa in kuma an ganshi a dauki wani tsauran horo akan sa saboda ya dakatar da aiki dan yayi sallah wannan ba aiki bane ba sana'a bace ba wanda zai halatta maka sana'a da za ta raba ka da Allah za ta hana ka sallah ba sana'a bace saboda wannan sana'ar haramun ce ka ci gaba da yin ta kabarta wanda man taraka shay'an lillahi awadahu Allah khairan min wanda zai bar abu dan Allah sai Allah ya masa rubbe fi shi alkhairi saboda in dai har ka kyauta taniya ka bar wannan abin dan Allah gudun kada ka cutar da addinin ka kada raba ka da Allah sai kaga Allah ya kawo maka hanyar da tafi wannan alkhairi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la jawla yahmilannakum istibta'a rizqikum an taqruhu bi ma'siyatillah fa inna ma 'indallahi la yunalu bi ma'siyatihi kada jinkirin arzikin ku yasa ku nemi shi ta hanyar saban Allah abin da yake wajen Allah ba ta hanyar saban sa ake neman sa ba
to sai wannan mai tambayar shi kuma yake cewa mallan tambaye sai ita ce shin dujal zuwan su zai tasiri ga masu rai ne ko kuwa har matattu kuma sannan da shi da Annabi Isa alaihi salam da kuma Yajuju da Majuju wane ne zai fara zuwa
dujal zai tasiri ne ga waɗanda suke da rai wanda suka riske su da rai shine zai wa tasiri waɗanda Allah subhanahu wataala ya so ya halakar ta hannunsa su halaka waɗanda Allah ya yi nufin ya kubutar da su ya tsirar da su wanda suka riga suka koma ga Allah su wannan ba shi da wani tasiri a kansu kuma dujal zai shine kusan wanda zai zo sannan Nabi Isa alaihi salam shi zai kashe shi sannan kuma Yajuju shine karshen abin da zai zo daga cikin alamomin alkiyama manya su ma Annabi Isa alayhi salam shi zai addu'a Allah subhanahu wataala ya halaka su saboda ka zuwan dujal zai gabata sannan saukar Annabi Isa alayhi salam sannan kuma Yajuju shine karshe
sai wannan take cewa ko kuma yake cewa mallan tambaye su tace menene hukuncin wanda yake yin azumi na fila na ayyamul bayt sai rashin lafiya ya kama shi bai gama yin su ba shin zai wato aje azumin ne daga baya rama ko kuwa shikenan azumin ya tsaya kwanakin da ya iya yi
abinda kake yi na lafiya dan baka samu ikon yin sa ba saboda rashin lafiya ba a cewa sai ka rama shi farilla ita ake cewa rama amma nafila in ka samu kai shikenan ka samu wannan in baka samu kai ba saboda rashin lafiya sai Allah ya baka ladan kamar kai ne wanda dai yake bautar Allah sai rashin lafiya ta gitto ta hana shi wannan bautar da ya saba yi to zai a rubuta masa kamar yayi wannan bautar ne
to sune ke cewa mallan yaji ana cewar idan mutun ya samu zaman tahiya ya samu wannan jami'in sallar shi ne ke tambayar shin hakan ya inganta
ya samu wani abu na sallah ba za a ce bai samu wani abu na sallah ba ya samu ko tahiya ya samu wani abu na sallah kuma zai tashi ne ya dora akan wannan sai ya kawo rufo inda bai samu ba yayi sallah ba a cewa in ya samu tahiya ya yanki sallar sai ya sako ta daga farko a'a annabi ce ma adraktum fasallu kuma fatakum fa'timu ma adraktu abinda kuka riska saboda ka shi ya riski tahiya shine abinda ya riska kaga ya shiga karkashin ma adraktum abin da kuka riska wanda ya riski wannan ya samu wannan gurgurdan abin da ya samu ba za a ce ya yanke shi ba ya sake gina sallarsa daga farko
to sai wannan yake cewa mallam mutum ne ya tada ikamar sallah to cikin ikamar ta sa kuma akwai kuskure shi liman din zai iya yin wata ikamar a zuciyarsa don gudun kada a gyara masa a lokacin ya ga kamar an masa cin fuska
ita ikama ba ita ce take gyara sallah ba to ba ta da alaka wajen gyara sallah ko bata ta saboda in aka yi kuskure a ikama ba zai shafi sallar da za a yi ba ikama wajen sallah take ita sallah tana fara daga kabbara harama daga nan sallah take fara kaga wannan aikin liman ne shine zai fara kabbara harama saboda ikama sanarwa ce cewa wanda suke waje ko suke cikin masallaci daga baya su tashi fa kaddamatu sallah lokacin sallah kamar kiran sallah ne amma na karamin wato in ga halatta mace karamin kiran sallah ba ba babban ba da shi kowa da kowa yake abin wannan kowa yana zaune wani ya dan sha'afa wani ya wata kila ma dan gingedi wasu kuma suna dan waje suji ana iqama ma'ana taho a taho liman zai tare sallah shine ma'anar iqama saboda ita ba a cikin sallah take ba dan an samu kurakure a ciki baya shafar sallah amma yana da kyau shi mai iqama a koyar da shi ya fahimci kuskuren da yake dan nan gaba ya gyara yayin da yana fadar abubuwan da wata kila ma sabo ne aka fassara masa abin da ya fada da larabcin zai ji wata kila sabo yayi to ba wai dan take sai ya gyara masa kuma ba buƙatar liman yayi wani tace a zuciya mene yin wata zuciya shi ya dauka ne kamar a hade yake da sallar ba ta aka samu kuskure to sallar ma ta samu kuskure ba haka bane saboda babu wani magana yayi a wani a wata zuciya ko ya gama kwakkwaba kiran sallar iqama sa shikenan liman ya kabbara harama aka gama ya ja shi gefe ya koya masa in ba ba zai koya a lokacin bai ce to kadan dakata har sai ka iya barwa ne rika ta da rika iqama kine hakura har sai ya iya
sai wanda yake cewa malam mace idan jinin hala ya dauke mata a lokacin da ba za ta iya wanka ba shin za ta iya yin taimawa
na abdu abinda duk lokacin sallah in yayi ko za a iya yin wanka ba saboda tsananin sanyi ba abinda za a dafa ruwa ko babu ruwan ko kuma a koran amfani da shi za a iya taimawa ne a ibada haka za ta iya taimawa
to sai wanda yake cewa malam tabbai tace idan mace ta haihu ta kai kwana 40 ko 45 bayan jinin ya dauke mata kuma ta fara sallah sai ta kan ga wani alamu kamar damshin jinin to menene za ta dauke shi wannan matsayin na haila ne ko kuwa na bikin ne
dawo jinin haila zai iya dawowa a lokacin saboda ta zai iya dawowa ta zama jinin ta ne na al'ada ya dawo mata da wuri
to Allah ya saka da alkhairi masu sauraron mu da kallon mu duka da wannan kakakarshen shirin a wannan lokaci sai dai kuma za ku iya aika mana da naku sakonnin tambayoyin ta hanyar aika da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703-6-0414-55 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. A madadin shi malamin namu al-professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalle OON babban malami a sangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Baro da Kenan Kano wanda ke ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shiri. Da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin, ana sai da rasasan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.